demokradiya a yau. Cikin shirin za mu duba matsalar tarzoma a tsarin demokradiya. Masu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Wannan ba shi ne karo na farko da za mu duba batun tarzomar siyasa ba. Idan kun tuna lokacin yakin neman zaɓe a Najeriya bara, mun duba wannan batu sosai da masana kan dalilai waɗanda suka ce sun kauce wa ƙa'ida da tunani, musamman a tsari da al'ada irin ta mutan arewa. Domin ko ba komai akwai takamata addini, kuma idan aka duba duka addinan biyu babu ɗaya da ya lamince wa irin wannan ɗabi'a. In kun tuna mun yi magana sosai lokacin da aka jejjefi tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan a Bauchi da Jalingo da kuma a yankunan Kebbi da Zamfara a bara lokacin da ake yakin neman zaɓe. Sai gashi a makon jiya wasu matasa a yankin Gaya jihar Kano sun tada tarzoma wacce ta ko ina aka yi Allah wadai da ita. Ga Mahmud Kori da Shimfiɗa.
Gungun matasan sun shirya zanga-zangar ne a matsayin talmana, amma daga bisani ta rikide ta zama tarzoma, lamarin da ya kai ga kona gidaje da lalata kadarori mallakar Sarta Kabiru Ibrahim Gaya na Majalisar Dattawan Najeriya da kuma Honorable Abdullahi Mahmud Gaya da ke wakiltar su a Majalisar Wakilai. Manufar zanga-zangar dai ita ce nuna rashin gamsuwa da wakilan biyu saboda abin da matasan suka kira gaza cika alƙawarin wakilci na magance kamfan ruwa shekara da shekaru da Gaya ke fuskanta, da rashin lantarki da kuma uwa uba rashin katabus wajen rage marasa aikin yi a tsakanin matasan na Gaya. Kwamarar Muhammad Mustafa da ke zaman daraktan kungiyar rajin demokradiya ta Democratic Action Group na cewa,
ni ga nauni ba jiyo ba don mun tafi dutse. Muka zo muka samu hanyar shiga gaya, ƴan sanda suna ta iya ƙoƙari su tarwatsa matasan nan ga tayoyi ana ta ƙonawa. Zanga-zangar lumana halalci a demokuraɗiyya duk duniya, amma daga lokacin da ka bar zanga-zangar lumana ka shiga zanga-zangar ɓarnatar da dukiya da cin zarafi, to ka shiga haƙƙin wani ko zai iya neman haƙƙinsa ga hukuma. Sannan su ƴan siyasa zaɓaɓɓu da naɗaɗɗu wanda suke da zarar ka tsare kujera to kai nesa da al'umma, wannan shine matsalolin da yawa ƴan siyasa suke gamuwa da fushin al'umma lokacin zaɓuɓɓuka.
Siyasa nan ta bangara shekarar shekaru ake fada, kuma yanzu kaman za a iya cewa kai ya waye, amma ga har yanzu za ka iya cewa ga irin burbushinta ta wani nau'i daban.
Har yanzu akwai ƴan siyasa da suke gani in ba su fata rayuwar matasa sun ba su kayan maye sun tunzura su sun inga su wani abu, su ba za su cimma burinsu ba. Wannan dole ne mu haɗa ƙarfi da ƙarfi domin mu ga cewa an kawo ƙarshen wannan.
Tun a ranar da lamarin yawa kana daidai, jami'an 'yan sanda suka kama wasu daga cikin matasan da ake zargi da wannan aika-aika. DSP Magaji Musa shi ne kakakin rundunar 'yan sanda ta Kano.
Bincikinmu dai abinda ya gano cewar akwai mutum biyar ne suka haɗa wannan abu, kuma aƙalla mun kama mutum 22 wanda ake tuhuma da sa hannu wajen yin wannan ɓarna. Sannan kuma a cikin mutum biyar ɗinnan da ake zargi su suke wannan abu, aƙalla mun kama mutum ɗaya wanda ake kira da suna Umar Sabu.
To amma akwai bayanin da ke cewa sai su je suka nemi izini ku kafin su yi wannan zanga-zanga ta lumana.
Kwamishinan 'yan sanda yana da hurumi da zai hana ta zanga-zanga ta lumana, ko kuma ya bada izini a yi ta idan ya ganta wacce za ta haifar da ƙarin ido, kuma sannan ya bada kyakkyawan tsaro da za ta tabbatar da kan cewa abin da ake yi neman haƙƙi ne na halattacce ba haramtacce ba.
Ka ce kun kama wajen mutum 20 da ɗoriya, me za ku yi?
Ɗan sanda zai yi bincike kuma sannan ya gurfana a gaban shari'a domin mutum ya girbe abin da ya shuka.
Zuwa yaushe za ku gurfana da su?
Da zarar mun gama bincike mu bi idan Allah ta'ala.
DSP Magaji Musa Maji yake nan kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Kano.
Na tambayi malamin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sa'id Ahmed Dukawa a matsayinsa na ɗan Najeriya wanda yake da zama a birnin Kano, ya yaji da samun labarin wannan tarzoma a Gaya?
To, babu shakka mutum zai ji babu daɗi. Abu ne wato mai soso zuciya. Abin da yake haskawa kuma shine cewar duk da cewar demokradiyya tana da tanade-tanade da magance tarzoma cikin irin wacce ta auku, amma duk da haka wannan abin ya auku wato alamun cewar waɗannan tanade-tanaden ba ta aiki kenan a Najeriya. Alal misali, wato zaɓe shi kansa ana tsara sun an yi shi sahihi, to talaka ba shi da hujjar wato yin tarzoma irin wadda muka yi labarin a yi. haka kuma an tanadi ofisoshin jam'iyya, ana sa ran talaka zai iya shiga ofisin jam'iyya ya faɗi kokensa jam'iyya ta fitar da shugabanni a sarko masa an sa ta dawo masa da shi. Haka kuma an tanadi cewar wakilai su dinga buɗe ofis-ofis a mazaɓinsu, abinda ake kira constituency offices, ta yadda nan ma talaka zai iya zuwa wani lokacin ya gana da wakilinsa kai tsaye, ko kuma ya bar saƙo kuma ya dawo wani lokaci ya zo isar da amsar saƙon shi. An tanadi kafafen yaɗa labarai don talaka ya faɗa abin da yake so mai daɗi da mara daɗi, wanda mai mulki zai je shi kuma mai mulki amfani da kafafen yaɗa labarai wayar da kan talaka, ilmantar da shi akan yadda dalilin tsaka iga abubuwa suna tafiya yadda suke tafiya. Haka kuma an tanadi kotuna ta yadda mutum in ya ji ba daɗi zai je ya kai ƙara. Haka kuma an tanadi wato kiranye ga waɗanda suke wakilan jama'a. Aka tanadi kuma wakilan jama'ar wato su taka wa shugaba burki a madadin talaka, in ya ƙi zai su tsige shi a madadin talaka.
To a
hatta zanga-zanga ta lumana tsarin demokuraɗiyya ya halasta ta. To idan aka waye gari mutane sun yi tarzoma sun je sun ƙona wurare sun taɓa dukiya ko lafiya ko rayuwa, to yana nuna waɗannan tanadin ba sa aiki a ƙasa, kuma ne yi mafi yawa yana kan shugabanni. Su ne alal misali za su tabbatar ofisoshin jam'iyya suna aikin da ya kamata, su za su tabbatar wakilai suna da ofisoshin constituency, su za su tabbatar suna isar da saƙo, suna rage tazarar wato sadarwa tsakaninsu da waɗanda suke mulka ta kafafen yaɗa labarai, su za su tabbatar da cewar kotuna suna sauraron ƙararraki da adalci tsakanin talaka da wato ba sa bambancewa tsakanin talaka da mai mulki. Watakila shi talaka nasa laifin shi kuma baya wato ya kasa koyon wannan kiranyen ya amfani da shi, ya kuma kasa wayewa da ke haƙuri idan lokacin zaɓe ya zo ya nuna wa wanda wato bai masa daidai ba fushinsa a kwatin jefa ƙuri'a. Koma dai me zai je izo za mu ce wato ba hujja ba ce, babu hujja abinda da mutane suka yi, domin don wani yakin wato abinda ya kamata ba hujja ba ce da wani kuma zai yi ganganci ko tabargaza.
Shin wannan tunani na ƙona abu, ka ƙona gidan mutum, ka ƙona ƙadararsa, ka ƙona kaza, shi mai su waɗannan matasa masu yin wani watakila wasu lokuta ha da ma manyan wai me suke jin hakan zai samar musu?
Wato wani lokacin amfanin ma da ake da su waɗannan matasan a lokacin zaɓe na fita da hankula saboda wanda isa su su yi hakan yana ganin a nan zai ci riba, yana sawa wannan al'ada ta shiga jininsu da ƙofarsu, saboda haka ran da za su juyo shi ma su masa ba zai farga ba sai dai kawai iga sun yi. Saboda haka ina daga abin da yasa ake cijan hankalinsu da su daina sa matasan nan suna tashi tashin hankula lokutan zaɓe, saboda za su iya yiwuwa a wayi gari irin wannan ta uku. Saboda haka kamar wani abu ne wato wani ciwo ne da yake gun jini, ka riga ka sa mutum ya yi sau ɗaya sau biyu sau uku shikenan ya saba, saboda haka sai ya ji in bai yi ba wato kamar ba zai samu abin da biyan bukatarsa ba. Shi yasa dole sai an yaƙi abin a kowane mataki, ba wai kawai a ce lokacin zaɓe shikenan a yi amfani da wannan ƙarfin, kuma in zaɓe ya wuce a ce a tsarin za a zauna lafiya. Dole sai an kalli wannan shi ma an ga yadda za a magance.
Masu aro da wannan fashin bakin Allah kamu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan, sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na a madadin Mahmud Ibrahim Kori da Dr. Sa'id Ahmed Duka da kuma Cuba Hiro Diodo ne wadda ya daidai sautin shirin, anan ni sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.